alors que Washington cherche à renforcer ses...
Sashin Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga birnin kwannin jamhuriyar Niger akan mitoci 16:21-25. Ana iya samun mu a koda yaushe a duniyar gizo a voahausa.com ko sashinhausa.com. Masu sauraron mu Haruna Mamman bako ne ya bullo muku a shirin mu na hantsi na musamman wanda a yau zai zo muku daga nan birnin kwannin jamhuriyar Niger tare da taimakon ofishin muryar Amurka dake birnin Yamai. A cikin shirin da zamu gabatar muku a daidai wannan lokacin za ku ji fashin bakin da mai sharhi kan sha'anin tsaro a jamhuriyar Niger Abdulrahman Al-Kasum yayi game da shirin gwamnatin kasar Chadi na kwashe dakarunta 600 daga cikin 1,200 da ta girke akan iyaka Rahmani Niger da kasar Burkina Faso. A tarayyar Najeriya kuma sabon komandan dakarun kawancen kasashen tarkin Chadi Manjo General Abdul Khalifa Ibrahim yayi maraba da sarandar da yan Boko Haram ke ci gaba da yi. Amma duk da haka yayi wani gargadi na musamman duk da a tarayyar ta Najeriya masu garkuwa da mutane ne so kashe wani dan sanda daya tare da jikata daya a jihar Taraba da bayan garkuwa da suka yi da wani babban jami'in hukumar Custom suna DSC Abbas Bello. Muna dauke da shirin kasa da hukuma da sharhin jaridun jamhuriyar Niger. Amma duka wannan zai zo muku bayan na mika ku a Washington DC domin sauraron labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Gwamnatin Amurka na tuntubar taliban kulle yomi yayin da ake ci gaba da famar ganin an kammala janyewa daga Afghanistan zuwa ƙarshen wa'adin da shugaba Joe Biden ya bayar na ranar 31 ga watan Agusta. Mu da taliban muna tuntubar juna ta kafafen siyasa da tsaro game da duk wani abu da ke faruwa a Kabul a halin yanzu, a cewar mai baiwa ƙasa shawara kan harkokin tsaro Jake Sullivan game neman labarai a fadar White House. Mutane kimanin 16,000 jiragen sama suka kwasa daga filin jirgin saman kasa da kasa na Hamid Karzai dake Kabul daga ranar Lahadi zuwa jiya Litini. Jiragen sun hada da na sojoji da fasinjoji wajen 80, a cewar jami'an gwamnatin Amurka waɗanda suka ce akasari wato mutane kimanin 11,000 jiragen sojin Amurka ne suka kwashe su. Bayan da Taliban ta kwace Afghanistan, kasar Russia ta shiga sa ido kan wannan kasa dake sashin kudu amma tare da takatsantsan saboda ta ga ko yaya za ta amfana da wannan al'amari wanda ke cike da damarmaki da kuma hadari. Ko da yake a hukumance ta ayyana Taliban a matsayin kungiyar ta'addanci, Russia ta shafe shekara da shekaru tana mu'amala da shugabannin Taliban kai har ma da gayyatar su zuwa birnin Moscow. Yayin da kasashen yammacin duniya ke nuna damuwa kan janyewar Amurka da NATO tare da fargabar cewa musamman ma mata da 'yan mata za su sha fama a ƙarƙashin taliban masu tsatsauran ra'ayin addini, ita kuwa Russia tana yamma bakinta. Wani binciken cikin gida da aka yi kan 'yan sandan da ke aiki a Majalisar Dokokin Tarayyar Amurka ya wanke wani ɗan sanda kan laifin kashe wata mace a gidan Majalisar Dokokin Tarayyar Amurka ta Capitol a ranar 6 ga watan Janairu, lokacin da ita da sauran ɗaruruwan magoya bayan shugaban Amurka da lokacin Donald Trump suka yi ƙoƙarin tsaye da 'yan majalisa daga tabbatar da Joe Biden na jam'iyyar Democrat a matsayin wanda ya kayar da Trump a zaben da aka yi a watan Nuwamban bara. A watan Afrilun bara, hukumomi suka ce ba za su tuhumi ɗan sandan wanda aka bayyana shi da aikata wani babban laifi kan harbe Ashley Babbitt mai shekaru 35, tsohuwar sojar Amurka mai lambar yabo wadda a 'yan shekarun da suka gabata ta kasance mai matukar goyon bayan Trump ba. Jiya Litini, hukumar 'yan sanda mai kula da harkokin tsaro a ginin na Capitol ita ma a wani binciken cikin gida ta wanke ɗan sandan daga laifi. Amurka ta kakaba takunkumi jiya Litini kan wani babban jami'in soji a ma'aikatar tsaron kasar Eritrea, tana mai nuni da irin rawar da Eritrea ta taka a yakin da ake yi a yankin Tigray na kasar Habasha. Hukumar Baitul Malin Amurka ta faɗi a wata takardar bayani cewa ta kakaba takunkumi ma Philippos Wedel Yohannes, hafsan hafsoshin sojin Eritrea tana mai zargin sojin kasar da cin zarafin mutane a Tigray. Hukumar Baitul Malin ta Amurka ta ce sojojin na Eritrea sun aikata abin da ta kira munanan abubuwa a yankin Tigray, ciki har da kashe-kashen mutane da wasosu da kuma fadi. Hukumar tantance kayan abinci da magunguna ta Amurka ta tabbatar da cikakken ingancin rigakafin COVID-19 da kamfanin Pfizer ke hadawa don yi ma masu shekaru 16 zuwa sama. Yanzu jama'a za su samu ƙwarin gwiwar cewa wannan rigakafin ya kai babban mataki na rashin hadari, inganci da kuma tsarin sarrafawa, kamar yadda hukumar ta FDA ta wajabta kafin a tantance abu, a cewar mukaddashiyar kwamishinan hukumar ta FDA Jen Whitcock a wata takardar bayani jiya Litinin. A wani jawabi ɗan sa'o'i bayan tantancewar, shugaban Amurka Joe Biden ya yi kira ga Amurkawa da su yi rigakafin, yana mai jaddada rashin cutarwa da kuma ingancin rigakafin. Bari mu faɗi wannan da ƙarfi kuma dalla-dalla. Idan kana ɗaya daga cikin miliyoyin Amurkawa waɗanda suka ce ba za su yi rigakafin ba har sai ya samu cikakken amincewar hukumar FDA, to yanzu fa ta amince, a cewar Biden. A ƙarshe, mutumin da ya fi kowa tsawo a Amurka mai suna Igor Vukovinsky ya rasu a Minnesota yana mai shekaru 38. ‘Yan uwansa sun ce Vukovinsky, wanda aka haifa a Ukraine, ya mutu a wani asibiti a Rochester ranar Juma'a sanadiyar ciwon zuciya. Mahaifiyarsa, Vladana Vukovinska, wadda nas ce tun da farko ta bayyana rasuwar a kafar Facebook. Vukovinsky ya je asibiti neman magani tun a shekara ta 1989 lokacin yana dan yaro.
Labarun duniya kenan suka zo muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. A halin yanzu za mu shiga taskar hoton da muke dauke da su, inda za mu soma da shirin gwamnatin kasar Chadi na kwashe dakarunta 600 daga cikin sojoji 200,000 da ta girki akan iyakar kasashen Mali, Niger da Burkina Faso a watan Fabrairu da ya gabata, a matsayin wata gudunmuwa da ta yi a yankin da ake kafsawa da ƴan ta'addar, matakin da waɗansu ke ganin zai iya haddasa cikas wajen cimma gurin fatattakar ƴan ta'addar. To amma a cewar wani mai sharhi akan sha'anin tsaro a jamhuriyar Niger, Abdurrahman Al-Kasum, ba sauyin da matakin zai haddasa. Ya ko bayyana haka ne a wata hira da ya yi da wakilin muryar Amurka a birnin Mai, Suleiman Mune Barma.
Tun lokacin faduwar tsohon shugaban ƙasai, wani abu ne wanda an yi ta tsammanin ya faru, tunda wasu daga cikin su masu ɗan janye to kuma yanzu tun da raba kafa ne za su yi, kuma watakila suna da wata guguwa gaban su da take mai mahimmanci, don kuma na san da mataki ne tabbas wanda aka dauka tare da amincewar sauran kasashen da su gabanin kasashen, ban tsammanin ana iya samun wata matsala.
Me kake ganin zai iya biyo bayan janye waɗannan sojojin kasar Chadi daga yankin Sahel?
Kafin su zo ya yanayin yake, bayan sun zo ya yanayin yake, wani alfanu samu su a wurin tabbada, to daga haka nan ne ake iya gano matsalar da take iya samuwa. Kuma bani ganin an samu wani canji ta kameme abinda ya shahi jamhuriyar Nijar, duk da ke samu wasu a yankin ta sa an zahawa kai hare-hare a cikin yankin Burkina Faso, saboda samu wasu a yankin ya kasance in ta'addar sai suka karkatawa a bangaren da yake rauni, a yankin kuma ita Burkina Faso ya zama to ita ta yi rauni, to su ta sha wahala.
Daya daga cikin abubuwan da ke daukar hankalin jama'a game da wannan mataki na gwamnatin kasar Chad shine cewa yadda kasar ta kwashe rabin sojojinta a daidai lokacin da ƴan ta'adda ke ci gaba da karkashe jama'a, musamman da fararen hula a yankin Sahel.
Tuna ga mana silkahin su zo a kowane tsari wanda ake aiki da shi a wurin, kuma zawarsu kuma sai aka faɗaɗa suka samu shiga su suma su kawo gudunmuwarsu. Yanzu kuma bayan sun tafi, na tabbatar da tsarin za a sake fasalta shi kuma a dakatar da shi, wasu su cike gurbi, su sanin kowa ne cewa cikin gwamnatin kumfariya suke, wadda tana iya fama da barazana kala-kala.
To har yanzu muna kan sha'anin tsaron, amma a wannan karon a tarayyar Najeriya, inda sabon kwamandan dakarun kawancen kasashen tafkin Chadi, Force Multinational Mixed MMF, Manjo Janar Abdul Khalifa Ibrahim, ya yi maraba da sarandar da 'yan Boko Haram ke yi. Amma duk da haka ya yi wani gargaɗi zuwa ga dakarun kasar da su ci gaba da zama cikin shirin kota kwana. Daga Abuja, birnin tarayya, ga rahoton Hassan Mai na kaina.
da yake jawabi ga hafsoshi da sojojin hedikwatar rundunar kawancen kasashen tafkin Chadin da ke Bagasona. Babban kwamandan rundunar Major General Abdul Khalifa Ibrahim ya ce ya zo ne da azama da kuma wani sabon karsashi na kai farmaki har tungar 'yan ta'addan Boko Haram a wani yunkuri na gaggauta kawo karshen wannan yaki. Da yake nuna gamsuwa da irin kwazon Dakarun, General AK Ibrahim ya buƙaci sojoji da su ƙara jan ɗamara, a kuma yi aiki cikin haɗin kai, a kuma yi aiki tare da kuma musayar muhimman bayanan sirri. A ɓangarensa shi kuma zai samar da kyakkyawan shugabanci don haƙa ta cimma ruwa, da kuma yake tsokaci kan yadda 'yan ta'addan Boko Haram ke ta yin saranda ba ƙaƙƙautawa tare da miƙa wuya ga Dakarun rundunar ƙasashen tafkin Chadin. Babban kwamandan ya yi maraba lalle da hakan, sannan ya ce za a ci gaba da ƙarfafa musu gwiwa suke miƙa wuya tare da makamansu. Amma duk da haka, General AK Ibrahim ya huri Dakarun da kada su saki jiki don sarandar da 'yan ta'addan ke yi a halin yanzu. Amma ya kamata su kasance cikin shirin kota kwana, sannan su kasance masu taka tsantsan yayin mu'amala da 'yan ta'addan da ke miƙa wuya. Sannan dole ne a yi la'akari da tanaje-tanaje da dokokin kasashen duniya akan tarzoma. Sannan a ɓangare ɗaya kuma, rundunar MNJTF na nazartar abin da ke faruwa a halin yanzu da nufin ɗaukar mataki na gaba. Kuma a cewar ƙwararre kan sha'anin yaƙi da ta'addanci, Farfesa Muhammad Tukuru Baba, wannan jan hankali na babban kwamandan na bisa hanya.
Shi kwamanda maganin da yi magana ne da ya kamata a yi la'akari da shi. Mai son zaman lafiya kuma mai son ganin ƙarshen wannan ta'adda da ake yi. Bin murna da maraba da saranda da 'yan yaƙin nan ke yi na Boko Haram. Amma kuma kamar shi yadda kwamandan ya nuna, ba za a kwanta a ce komi na nan lafiya ba, don komi na iya faruwa. Shina iya yiwuwa wannan sarandan wasu tsari ne daga cikinsu da aka aiko don ya sai kaga mutum sai mu zauna mu ce ai komi ya fi lafiya su kawo abin nan. Ba lallai a karfi saranda kadai ba, a'a, a fa lura kar a zauna wacce ya kasance wani shiri ne kuma daban da suke fitowa don su ba da mamaki. Ko da ma yaƙin nan ya ƙare yanzu, dole a zauna da shi don ba mu san yadda za ta sake kullowa ba.
Wata sanarwa da kakakin rundunar Dakarun kawancen ƙasashen tafkin Chadin, Kanar Muhammad Dole, ya sanya wa hannu. Ta ce sabon babban kwamandan, wanda kuma ya ziyarci shiya ta uku da ke Manguno, kazalika ya ziyarci shiya ta ɗaya da ke Mora, inda babban jami'in yanki na Mayo Sava, Mr. Roger Safo, ya shaida musu cewar 'yan ta'addan da a halin yanzu ke caccanza salo. Akwai buƙatar Dakarun kawancen ƙasashen na yankin tafkin Chadi su ma su canza salo. Salon kuma da Farfesa Muhammad Tukur Baba ɗan iya mutum biyu ke cewar ya kamata ya fi mai da hankali akan tattara da kuma sarrafa bayanan sirri.
Ya kasance ɗaya da abin da shi kwamandan yake, lallai mun yi maraba da saranda da suke, amma kar a zauna a ce ba za su ba. Ya kamata a ƙarfafa neman bayanai na tsaro da kuma nazari a kansu. Lallai yanzu ne ya kamata a ƙarfafa neman intelligence na abubuwan da ke faru. Yana iya kasancewa wani salo ne daban suka fito su sake fitowa ta wani waje. A takaice abin da zan bada a karfafa tara bayanan tsaro don a san inda aka nufa.
Farfesa Muhammad Tukur Baba, ɗan iya mutum biyu. In za a iya tunawa, ko a lokacin da yake amsar jagorancin wannan runduna a birnin Injamaina, General AK Ibrahim, wanda ya gamsu da irin kokarin da wanda ya gada General Ogulla da ya yi. Amma duk da haka ya ce akwai buƙatar a ƙara jan ɗamara a kuma yi kazar-kazar domin gaggauta kawo ƙarshen aika-aikar 'yan ta'addan na Boko Haram da ISWAP a yankin na tafkin Chadi. Hassan Mainakaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Har yanzu dai muna tare ta Najeriya, inda masu garkuwa da mutane suka kashe ɗan sanda ɗaya tare da shakkata ɗaya a jihar Taraba, biyo bayan garkuwa da suka yi da wani babban jami'in hukumar kwastam mai suna DSC Abbas Bello, wanda ya je hutu a gidansa da ke ƙaramar hukumar Jalingo a jihar Taraba. Wakilin muryar Amurka Salisu Muhammad Garba ya aiko mana da wannan ƙarin bayani a wannan rahoton daga jihar Taraba.
yadda matsalar garkuwa da mutane da yan fashin daji suka addabi kasar Najeriya. A jihar Taraba kuwa lamarin ya auku, masu garkuwa da mutanen da sun yi nasarar garkuwa da wani babban jami'in custom a jihar Taraban mai suna Abbas Bello, wanda ke da mukamin Deputy Superintendent of Custom wato DSC a takaice. Hakan ya faru ne a anguwarsu da ke karamar hukumar Jalingo a jihar Taraban da misalin karfe 2 na dare, inda suka yi taba ta kashi tsakanin su da hukumar yan sanda, har ko suka yi nasarar kashe jami'in dan sanda daya, dayan kuwa suka yi masa rauni wanda halin yanzu yana asibiti yana karban jinya. To ko menene ma hukumar yan sandan jihar Taraban za su ce akan wannan lamari? DSP Abdullahi Usman, wanda ke zama kakakin rundunar yan sandan jihar Taraban, shine wanda ya shaida mana akwai wannan lamarin a lokacin da muke zantawa da shi a ofishin nasa.
Garkuwa da mutane sun shigo wannan unguwar misalin karfe 2 na dare, sun zo suka rarraba kawuna su daidai mashigan unguwar, sannan wasu suka auka cikin wannan gidan, yayin da kuma aka samu su wa'annan jami'an sandan suna patrol kaman yadda al'adar yan sanda yake a duk dare. To suka auka cikin su ba tare da sanin su ba, su wa'annan masu garkuwa da mutane suka samu shiga fada cikin gidan, bayan sun artabo da yan sandan kuma suka harbe daidai da ciki har lahira mai suna Sergeant Ogidi Habu, sannan suka ji wa ɗayan rauni shi Inspector John Dauda, suka ji masa rauni wanda shi yanzu na asibiti alhamdulillahi gaskiya jiki da sauki.
Bayan rundunar yan sanda ta shaida wa muryar Amurka a kuwan lamarin, hakan kuwa ta sanya na yi kokarin tuntuɓar yan uwan wanda lamarin ya shafa. Na koyi dace na samu kaninsa wato Adamu Bello, wanda ya shaida mana yadda lamarin ya auku.
A roundu na dare ka ɗauki shi badana ba suka tafi da shi, to abun gaskiya ba da sun taɓa zuwa lasiya suka ɗauki mai gadin shi suka tafi da mai gadi, biya ransom mai gadi ya dawo. To yanzu kuma almost dai shekara kenan zuwan shi bai fi sati ba, to jiya wannan abin ya zo ya faru. A har yanzu dai ba wani ƙarin bayani, ba wani magana har yanzu. An abu ya faru kamar haka, dole hankali zai tashi, baka san wani hali yake ciki ba. Dai muna fata Allah ya dawo da shi lafiya.
Har zuwa yanzu dai masu garkuwa da mutanen a jihar Taraban wanda suka yi garkuwa da jami'in custom din ba su ma fara tattaunawa akan yadda za a yi su sako wannan bawan Allah ba. Salisu Muhammad Garba, sashen Hausa na muryar Amurka daga Jalingo a Najeriya.
To a halin yanzu ga Muhammad Ibrahim Kwari dauke da shirin ƴan ƙasa da hukuma.
ƴan ƙasa da hukuma.
Mulkin kai ba san kai ne ba, ba ni ke kafa a ci daɗi ba, ba alkawarorin ƙarya ba, inda masu irin wannan a gaba yankin bai tsina na komai.
Masu saurare assalamu alaikum, barka da saduwa da ku ta cikin shirin ƴan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar.
Matanka in tana da juna biyu bai kwari ba, ka tsoro ta akan wannan hanyar, to hedemi ma jaji Allah mayar ma da alheri zai iya barewa koyaushe.
Muna ganin shekara zuwa shekara gadoji suna karyewa suna ballewa sakamakon ambaliyar ruwa.
Gwamnati ta samar da dankwangila wanda halin yanzu suna nan suna aikin zanen gurin, da zarar sun gama za su samu mana da wato kiyasi na abin da aikin zai ci.
Masu saurare, yau ma muna kan batun kalubalen muhalli, inda zaizayar kasa da ambaliyar ruwa ke ci gaba da barazana ga al'ummar Gayawa da Bulbula na yankin karamar hukumar Ungogo a jihar Kano Najeriya. A dakace mu
harkan ba ya zan kurra daga lotan nan ne zai fara amfanin kansa yana cikura ya bido haƙƙinsa ya tattara. Kodi
madalla masu yare, a makon da ya gabata mun kawo muku bayanai kan yadda mazauna yanki ko kuma unguwannin Gayawa da Bulbula a yankin karamar hukumar Ungogon jihar Kano suke kokawa game da kalubalen muhalli da suke fama da shi, kama daga matsalar ambaliyar ruwa zuwa zaizayar ƙasa da kuma rashin hanyar mota. Waɗannan yankuna dai na cike da ɗimbin al'umma da galibinsu talakawa ne masu ƙaramin ƙarfi, waɗanda ke makwabtaka da unguwar Brigade ta ƙaramar hukumar Nasarawa a birnin Kano. Amma kamar yadda bayanai suka gabata, su kuma suna ƙarƙashin hurumin mulki ne na ƙaramar hukumar Ungogo mai iyaka da ƙaramar hukumar ta Nasarawa. A makon jiya mun kawo muku muryoyin mazauna waɗannan unguwanni, inda suka yi bayani filla-filla kan yadda zaizayar ƙasa da ambaliyar ruwa ke musu barazana. A wannan makon kuma Malam Haruna Musa da ke zaman sakataren gamayyar kungiyoyin ci gaban waɗannan yankuna na dauke da ƙarin haske ne game da halin da suke ciki da kuma matakan da suke dauka a kungiyoyin ci.
Ana iya yi wajen rubutu da bibiya. Misali, mu anan muna bin matakai na farko, mukan je ƙaramar hukuma har ofishin gwamna an je akan wannan magana hanya.
Wai me suke gaya muku?
Cewa a yi hakuri, a zo a yi addu'a. Kuma muna ta yi a matsayinmu na musulmi, mun yarda da addu'a. Muna yi
watakila ba za ku rasa wakilai ba ko da yan majalisu a jiha ko tarayya musu.
To ya iyawa shine ka je ka neme shi a inda ya kamata kamar gidansa, to sai kai zuwa 15 baka same wannan sa ba. Daman magana hanya shine ai drainage, ai ciku, ai mata kwalta. To kaga magana zaizaya an tashe ta daga aiki. Mata masu juna biyu za su je inda ake so a je ai awo na juna biyun nan za su je. Sakamakon rashin hanyar wani lokacin sai dai ka hakura ka ci gaba da mata abin da aka tarar na iyaye da kaka.
Kamar ya?
Iji kema na alaji. Saboda ba hanyar ai. Ai sai da hanyar za a samu damar zirga-zirgar. Amma matanka in tana da juna biyu bai kwari ba. Ka tsoro ta akan wannan hanyar ta titin Badaru ko ta tsakiyar gari ko ta Jaba. To hedemi ma jaji Allah mayar ma da alheri abin da ka samu a jikin matarka. Zai iya barewa koyaushe kame da wahalar abu.
Dan haka ma ba kwa zuwa asibiti kenan?
Da yawa ai sai dai dolan doliya. Muna cikin wani yanayi. Wannan garin ba alfahari ba. Duk wanda zai nemi kujera ana alfahari da kuri inda suke anan. Saboda muna da yawan al'umma.
Misali in sun zo kamfe ba kwa yin yarjejeniya da su ne.
Gaskiyar lamari mun samu irin wannan matsalar, amma kuma mun gano cewa daga yanzu duk wanda za mu zabe idan wanda ya zo neman kujera daga yanzu akwai wannan rubutun da zamu yi, tunda mun fahimci cewa dole sai an yi haka saboda yanayin rahin cika alƙawar. Saboda duk wanda yake a garin nan wannan damuwar ita tafi damunsa.
Malam Haruna Musa kenan, sakataren gamayyar kungiyoyin ci gaban yankunan Gayawa da Bulbula da ke karamar hukumar Ungogo a jihar Kano, Najeriya. Tunda dai gwamnatin jihar Kano ta ce tana sane da halin da waɗannan al'ummomi ke ciki kuma tana ma shirye-shiryen ɗaukar matakai. Kamar yadda kwamishinan muhalli Dr. Kabiru Ibrahim Getso ya shaidawa wannan fili.
Gwamnatin jihar Kano tana sanar kuma sun rubuto a rubuce ga zuwa wannan ma'aikata ta muhalli. Magana da nake maka yanzu, gwamnati ta ba da kwangila zane na wannan aiki, saboda wato gurin yana da girma, gurin da zaizayar ƙasan ya shafa, saboda haka dole sai an je an zana sannan kuma a fitar da ƙididdige nawa aikin zai ci. Gwamnati ta samar da dan kwangila wanda halin yanzu suna nan suna aikin zanen gurin. Da zarar sun gama za su samu mana da kiyasi na abin da aikin zai ci, wanda daga nan ne kuma muke sa ran Allah da za a zo a gudanar da wannan aiki domin shawo kan wannan matsala ta zaizayar ƙasa a wannan guri. Ɗaya daga cikin abin da za a yi shine samar da wato magudanar ruwa babba wadda za ta yi maganin zaizayar ƙasa a gurin. Sannan banda wannan kuma akwai ciko na ƙasa musamman ma guraren da suka fada. Idan an samar da wannan magudanar ruwa din duk gefe da gefe za a bi a ciccike. Idan kuma akwai hanya wadda wannan zaizayar ƙasa din ta cinye shi ma za a zuba ƙasa a kai yanda mutane dai za su samu hanya da za su rinka bi. Amma wannan ba yana nufin za a yi kwalta ba ne. Akasari abin da ake yi a zuba ƙasa a samar da hanya mai kyau ta burji, wanda daga baya kuma idan ana so a yi kwalta a kai wannan za a iya yi, wanda kuma kaga wannan sai ma'aikatar ayyuka ta shigo ciki insha Allah.
Zuwa yaushe ne kenan za ku yi wannan?
To kamar yadda na gaya maka, kusan kashi 80 zuwa 85 bisa 100 na wannan aikin an gama. Saboda haka abin da ya rage ba shi da yawa, da zarar an kammala za su kawo mana idan muka wato gamsu da aikin da suka yi za mu karba, sannan kuma za mu rubuta mai girma gwamna domin a sahale a zuwa gudanar da wannan aikin.
Wannan aikin da kake magana yana cikin kasafi na bana ko kuma kuna shirye-shiryen tinkara kasafin baɗi ne da shi?
Ya danganta da lokacin da aka gama wannan aiki. Idan lokaci bai kure ba za a iya gudanar da shi a cikin wannan kasafin, idan kuma ya kure za a sa shi a cikin aiki na shekara mai zuwa insha Allah.
Dr. Kabiru Ibrahim Getsa kenan, kwamishinan al'amuran muhalli na jihar Kano a Najeriya.
Lallai ne zurfafa hannunka a cikin ramin aljihunka, ka fitar da kuɗi kuwa mai tsoka, munkudai don aikin talaka, kan kai wannan ba maikinka, da faɗawa zaburaka ya aiki nan ne aka san mutumin kirki mabucin adalcin mulki kuma ba mai ce makacin kalki mai zalim
madalla sai dai masu sharhi da masana akan harkokin muhalli na ganin cewa sakacin mahukunta da watsi ko kuma rashin kula da gargaɗi da shawararrun hukumomi da cibiyoyin bincike game da hasashen afkuwar al'amura irin su zaizayar ƙasa da ambaliyar ruwa na taka gagarumin rawa wajen dagulewar al'amura ta wannan fuska.
Ko da yaushe akan yi kunnen oshigo da irin wannan gargaɗin da hukumomi da masana suke bayarwa, za ka sha ganin wato irin yadda mutane suke rasa rayukansu da dukiyoyinsu, gonakinsu, gidajensu da wuraren sana'o'insu. Amma duk da haka za ka ga idan wata shekarar ta zo an ƙara kunnen oshigo da irin wannan nasihohi da hukumomi suke bayarwa. Dole hukumomi su mai da hankali ambaliyar ruwan nan, idan misali madatsun ruwa a wannan shekara sun tsira, to rashin ɗaukan matakai yana iya kaiwa misali wasu manyan madatsun ruwa da ake da su su balle. Muna ganin shekara zuwa shekara gadoji suna karyewa suna ballewa sakamakon ambaliyar ruwa. Wannan kaga yana da matukar tasiri ga tattalin arzikin al'umma da kai kawunsu. To idan ya zama na cewa ba cigabar ɗaukan mataki ba, to idan ambaliyar ta zo ta shekarar za ka ga cewa kuma bayan karyewa gada ba lalle ba ne kafin shekara ta dawo an gyara waccan gadar, za ka ga cewa kuma abin ya koma kan wasu abubuwan kamar makarantu, gidajen mutane da gonaki. To idan gonaki suka taɓo kaga abinci ya taɓo. To kaga wannan yana da matuƙar tasiri ga zamantakewa da tattalin arzikin ƙasa da kai kawon al'umma da kuma rayuwarsu gaba daya.
Dr. Aliyu Salisu Barau kenan masanin al'amuran muhalli da yanayi a Jami'ar Bayero Kano, kuma shine cikamakin shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau. Sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Za a madadin daukacin abokan aiki Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum.
Duka da an so shi ya inganta kasa da tarar da waɗansunta za su yi sha'awa su ziyarce ta.
Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka, ga sulamin mu na Barma dauke da sharhin jaridun jamhuriyar Nijar.
Za mu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Le Sahel, wacce ta ruwaito labarin tashin hankalin da al'ummomin ƙauyukan jihar Tillaberi ke ciki, inda 'yan bindiga suka matsa ƙaimi wajen kai hare-hare a 'yan kwanakin nan. Jaridar ta tattaro bayanai daga wasu mazauna karkarar Anzuru waɗanda suka tsere wa matsugunansu sakamakon ukubar da suke sha daga 'yan bindigar da aka yi amanar cewa daga ƙasar Mali suke shigowa Nijar. Matsalar da a yau ta kai inda ya zama wajibi Nijar da amannanta za su sake jan ɗamara a yaƙin da ake kafsawa da ƙungiyoyin jihadi. Jaridar Le Courrier yana cewa wasu shugabannin jam'iyyar PNDS tarayya sun nuna rashin jin daɗinsu bayan da rahotanni suka bayyana cewa an fara tattaunawa a tsakanin shugaban ƙasa Muhammad Bazoum da tsohon Prime Minister Hamma Amadou don ganin jam'iyyar Hamayya ta Model Lumana ta shiga al'amuran gudanar da mulkin ƙasa. Jaridar ta ce masu adawa da wannan yunkuri sun kira taron gaggawa domin nazari game da wayar da ake cewa shugaban ƙasa ya buga wa Hamma da nufin jin halin da yake ciki bayan da ya je Faransa neman magani. A tunaninsu bai kamata ya shiga shirgin jagoran na 'yan adawa ba. Jaridar IRM4 ta ce jami'an tsaron Nijar sun kama ɗaya daga cikin gaggan ɓarayin da suka yi sanadin mutuwar askarawan ƙasar biyu a makon jiya. Jaridar ta ce a cikin daren 15 wayewar 16 ga watan nan na Agusta aka sanar da sojojin Nijar cewa wasu ɓarayi da suka ƙetaro daga Najeriya sun kwashe busashe a wani ƙauyen jihar Maradi. Take yanke suka bi sawu har zuwa ƙauyen Kadoji na ƙaramar hukumar mulki ta Jibiya da ke jihar Katsina, kuma a daidai nan ɗin ne ɓarayin suka yi kwanton ɓauna, lamarin da ya haddasa mutuwar jami'an tsaron Nijar biyu kafin ɓarayin su bi kara. A yanzu dai an kaddamar da bincike domin cakko dukkan waɗannan barayi. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka, da haka muka zo ƙarshen wannan shirin na musamman da ya zo muku daga birnin kwannin jamhuriyar Niger tare da taimako ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai. A madadin dukkanin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, ni Haruna Mamman Bako a nan ne zan sallama da ku. Sai da misalin karfe 4 agogon Niger Nigeria za ku sake saduwa da sauran abokan aiki daga nan birnin kwannin jamhuriyar Niger. Nake ce muku assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala. Cut off.